You must stop saying the touch of your hand makes my soul react. That is only the thrill of body and girl while possessed of that. It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a sudden and emotion? Kan abin shirin ta wannan makon marigayiya Tina Toma, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al’umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗumbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna bibiyar al'amuran da ke faruwa a ƙasashen duniya, ba za ku kasa jin labarin rasuwar fitacciyar mawaƙiyar nan ba Amurka baƙar fata ba, Tina Turner, wadda kamar mata da dama a ƙasashen duniya musamman ma a nahiyar Afirka, mijinta ya gasa mata aya a hannu a gidan aure. Yau ita ce kallabinmu ta mako. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabin shirin ta wannan makon, bari mu faro tako da batun shirin miƙa mulki da rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya, inda tuni Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ya cika ya batse da baƙi daga ko ina a faɗin duniya, maza da mata. Sai dai banda zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a da rantsar da zaɓaɓɓun shugabanni, izuwa yanzu mata ba su kai ga samun tsayawa takara da lashe zaɓe da ya wuce na ƙananan hukumomi da majalisun tarayya ƙalilan ba. Duk da haka bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba, sabili da hankoran samun gwamnatin da za ta kai su ga cimma burinsu. To yaya mata suka ɗauki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado, kuma menene fatarsu ga gwamnatin Bola Tinubu da za ta karɓi mulki gobe? Amsoshin da shirin kallabi ya nemi amsa kenan wannan makon ga abinda Dr. Fatima Muhammad Goni da sarauniya Rabi'atu Umar Sa'id suka shaida wa shirin, inda ambasada Fatima ta fara da bayyana cewa
shekara 8 ayi gwagwarmaya talakawa marayu da sauransu sun baiwa wannan gwamnati da take tattara kayanta take shirewa gudumawa da kyau. Sun je filin zaɓe musamman ma wajen zaɓen shugaban ƙasa, su ‘yan grassroots sun yi dafifi, wasu ma sun hannu ana naguda ana haihuwa aka zaɓi wannan gwamnati da take shudewa. Kashi amma gaskiya musamman arewacin Najeriya mata ba su sami ci gaba ba, yanda aka yi musu alkawarruka sana'i abin ma'anta da matasa ba yara ba aikin yi da sauransu, gaskiya ba a samu ci gaba ba a wurin tallafawa mata da matasa. Gaskiya wannan gwamnati take shudewa dai ta tattara kayanta, ina ganin ta tafi mata ba su musamman ma arewacin Najeriya gaskiya ba a samu ci gaba ba.
Ambassador Fatima, na ji cikin kinnana ta arewacin Najeriya, kina ganin su mata na sauran ɓangarorin su sun samu ci gaba kenan, arewaci ne kawai aka bari a baya?
Kudanci sun samu gaskiya, irin su trade money, irin tallafa ma irin abubuwa na ci gaba da ake kawo su daga kasan waje, musamman ma ba da jari da sauransu da kananan sana'o'i sun samu. Kudancin Najeriya duk kuɗin su aka baiwa, yanzu Lagos ka je mai masu sai da tumatur mata da tarugu da kasa albasa, duk abin da ake yi mata suna da jari, akalla a kasara sun samu jari karkashin mataimakin shugaban kasa da zai shuri. Amma arewacin Najeriya su aka bari a baya. Dalili shine idan za a zo a yi tallaci gwamnati a ce wane sai zo ya yi shugaban kasa a yi kuriya, to matan arewa wallahi sai inda kantin su ya kare su suna rike da wayan nan ta touch light na 3500 to su ba su san yanda za a yi a cika kaidoji su samu ba amma ana buƙatar kuriyar su kullum su kuma ta shi kuriya da su da ƴaƴan su matasa su ne a bakin kuriya amma idan an zo kaso za a generate wani abu online a ce sai sun cika to mutumin da yake karkara yana dauke da telephone ta 2500 ta ina ne yake da labari shi yasa arewacin Najeriya talauci tai mana katutu kuma ba a taimake mu ba
to bari in koma wajen Hajiya Rabi'atu Sa'idu a Bauchi Hajiya Rabi'atu kin ji ita ra'ayin Dr. Fatima Muhammad Gwani a dukan ku ƴan gwagwarmaya ne masu fatan ganin cewa mata da yara sun samu shugabacin rayuwa a Najeriya ya kike ganin yiki a tashi mahangar irin ci gaban da mata suka samu musamman a Najeriya a wannan shekaru takwas da gwamnatin APC karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta kwashi tana mulkin Najeriya
abin da ka faɗa ba a siyasance bane abu ne wanda yake hakika saboda gwagwarmayar ɗin muna yin shi muna shiga muna gani gaskiya arewa an bar mu a baya da nisa an yi mana nisan da safan mu farfaɗo a kamo sai an samu jajirtacce sai da abin da ya sa na ce haka shi ne muna shiga ƙauyuka lunguna muna sauraron tsokin talakawa muna ganin halin da suke ciki kuma abin da ya sa muka san cewa an bar mu a baya kenan matasa babu aiki yi kamar yadda ambasada ta faɗa kuma ana son ƙuri'ansu an ba su tana magana wayan tsoci life na kirifan dillahin da zai wasu ba su da shi kuma amma suna da kashin zaɓe to kin ga akwai tauye haƙƙi da sauransu kuma a ƙasa matasa su ne ƙarshen bayan al'umma to sannan kuma suka koma ɓangaren ilimi noma shi ma muna baya to sai an bar mu a baya idan ba zan taɓa manta ba akwai yara da yawa wanda suke zube neman ruwan sha ma ana tura iyayen suna tura su neman ruwan da za a sha ne ma ba ma maganin zuwa makaranta ba ni ka tafi makarantar babu abin zama babu malamai ni ka ce malaman ba su je ba su ce wai ai ba su da mai a mashin ko ba ciki ko ba waye kin gani mata na zuwa ba jari an koma bara tun da a samu mabarata da mutum ba zai zauna yunwa ya kashe shi ba kuma duk abin da za su yi sun jefa guriya
Hajiya so da kike yi hakuri ban da tsanan fashinki ba da shi batu ne na ci gaban mata ake magana wanda kuma akan shi ne daga ke har ita Dr. Fatima kuke gwagwarmaya a kai kuma gashi kun bayyana ra'ayinku na kina ganin cewa wannan shekaru takwas da wannan gwamnati ta shafe tana mulkin Najeriya a ganin ku mata ba su samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu ba anan yanzu wata irin fata za a ce kenan kuna da shi a irin wannan gwagwarmaya da kuke na ganin cewa akan ce wai mai da a mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwon sagaya waje fata kuke da shi na ganin cewa gwamnati mai zuwa karkashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu cewa za ku samu ci gaban da kuke ganin ya kamata a ce mata sun samu a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya to
alhamdulillah muna cikin batu da cikin fata idan muka yi akari muka kalli yankin da ya fito abubuwan da ya taɓa kayan abubuwan da in shi za a yi a ƙasa muna sa ran cewa mata za su iya samun ci gaba amma yanzu ka ci gaban mata gaskiya babu ci gaba.
Na'am to bari mu koma wajen Dr. Fatima Muhammad Gwani. Ambassador Fatima ga yadda kuka bai wannan irin hangen rashin ci gaban da mata suka samu wace fata kuke da shi na ganin cewa mata musamman da ƙananan yara da matasa sun samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu a Najeriya musamman kuma a arewacin kamar yadda kika faɗa ko kuma mu ce a Najeriya ma baki ɗaya.
To Allah ya sa shi shugaban ƙasa da zai kama yanzu ya zamanto ya tausaya mana mu ma arewa ga mu muna ta wahala yara mata matasa babu abin yi mata babu abin yi wurin kidnapping an shiga da su dazuka mata ne kuma wurin bada kuriya mata ne ya tuna cewa shi Ashewaju Bola Ahmed Tinubu wanda zai kama mulki muna yi masa fatan alheri kuma ya tuna ya tausaya wa arewa ga ƴaƴa ba abin yi mata babu aikin yi ga dazuka ba lafiya ya kawo tsaro da sauransu to wannan shine fata na Allah ubangiji ya zaunar da ƙasar mu Najeriya domin in ƙasa ba ta zauna lafiya ba wanda zai zo ya mulke ta saboda haka muna fatan ƙasa ta zauna lafiya
to madalla amma a ƙarshe kafin ki tafi ambassador zan so in ji bangaren matar shugaban ƙasa tunda akan ce wai ciwon ƴa mace ne kuma gwagwarmayar da kuke dama na ganin cewa mata a Najeriya ne sun ci gaba sun da kafafunsu suma sun rika shan romo na mulkin demokradiya da ake a Najeriya. Wace shara za ki ba ita uwar gidan shugaban kasa idan ta shigo, musamman ganin kowace ta shigo takan zo da nata irin salon abin da take ganin za ta yi ma al'umma?
To alhamdulillah, akwai uwar gidan shugaban kasa, akwai kuma uwar gidan mataimakin shugaban kasa, ita ma matar shugaban kasa ta yi first lady a Lagos kuma ta zo ta yi senator. Saboda haka sun baiwa kasa gudunmawa, mata su muna roko matan nan da suke ta wahala da ƴaƴanmu kuma a karkashin su suka zama matan shugaban kasa da matan mataimakin shugaban kasa, su ta yi sauyawa mata. Sannan kuma kaso na mata ya kamata a ibo a ɗaura mata a kan kujerun gwamnati daga kan kansila har zuwa mata kaso, ministoci ne, daraktocin general ne, duka gaba daya a ba mata kaso su.
Anata bayanin madanta Sindi ta ce ba matan arewacin Najeriya kaɗai suka ɗanɗana kuɗinsu a ƙarƙashin gwamnati mai barin gado ba, ta kuma shawarta matakan da shugaban da za a rantsa gobe zai iya ɗauka na canza lamura.
Wannan gwamnati dai kowa ya sani, ko da yake akwai kalilan mutane da basu zaɓe basu yi wannan zaɓen tun shekara 8 da suka wuce ba da cewan sun san za a yi abin kirki ba, amma yawanci zan ce mutane sun fita sun yi zaɓe da cewan ai gwamnatin Buhari na zuwa zai kawo canji. Canjin kuwa aka yi ta waka da ita za a yi ruwa canji, kowa zai ji daɗi. Amma kuma ina son ce mu dai ta ɓangaren mata da matasa dai ba mu ga wannan canji ba, ina ga har da maza ma, domin har maza ma kuka suke jihohi daban-daban, wurare daban-daban a wannan shekara 8 da suka wuce.
To kamar ta waɗanne ɓangarori kenan musamman?
A ɓangarori da zan faɗa manya-manya guda uku ne, kuma kowane uku ɗan ɓangarorin suna da ƴaƴansu masu yawa. Fari ina son ce game da turanci za a ce hardship, wato mutane sun ga azaba, sun sha wahala, wahalu daban-daban. Abu na biyu shine akwai maganan tsaro, insecurity bai yi yanda aka ce za a more shi ba. Abu na uku babba kuma shine corruption namu ya fi misali, ya fi abin da ni na yi girma na sani. Ina neman shekaru 60 yanzu a Najeriya, amma corruption da na gani a cikin shekara 8 ya fi min yawa.
Za ki iya bada misalai musamman kamar ta fannin tsaro dinnan, domin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bayanin cewa wannan batun tsaron nan na ɗaya daga cikin nasarori da gwamnatin take cewa ta cimma, kasancewa tana cewa an shawo kan ƴan Boko Haram, an kama komandoji da yawa da yawa sun mika kai, sun ajiye makamai, sun zo sun nemi sulhu.
To ai wani abun mamaki kenan da ni ma ya dame ni idan aka yi maganan insecurity sai a ce an sha kan shi, domin ko yanzu da muke magana wurare da yawa kuka ake banditry, ana kakkashe mutane village kauyuka daban-daban, kaman babu gwamnati, kaman ba a san me yake faruwa ba. Muna maganan yau kenan, amma a cikin shekaru 8 nan ina son bada misali. Da fari ana maganan Boko Haram ne, Boko Haram kuma ana maganan North East din ma, watakila jihohi biyu za a yi maganan Adamawa ne da Borno ake ta ji da Boko Haram. Ɗaya daga cikin alƙawalar da Buhari ya mana da gwamnati shi shine wannan magana zance za ta kare batun Boko Haram ya kare. Amma tun shekara 8 nan abun yanzu ci take, kamar da na ce ko yau ana kai a waɗansu jihohi, kuma yanzu ba maganan state biyu ake ba, ba maganan jihohi biyu ta Boko Haram ba, ana maganan kidnapping ne, ana maganan kashe-kashe a kauyuka, a kore mutane daga kauyensu babu noma, ana maganan kidnapping. Idan kidnapping ma ba ma sai na kai da nisa ba, domin ni mai maganan nan ni ma an kidnap na har so biyu ma. Don haka ne ba gida mutum zai kwanta ya ji salama ba, insecurity ko asibiti mutum yake ko a police station mutum na tsoro, domin kamar insecurity mu ya zama gaba ɗaya a ko ina ne, da kana gadonka, kana gidanka, kana cikin mota ba inda aka huta, ba kan hanyoyi ba. kuma mata suka fi shan wahala a wannan abun. A kauyuka aje a kashe mutane, a kashe maza, a bar mata da wahala, ba gona, ba noma, ba abinci. So duka waɗannan abubuwan insecurity abinda Buhari da gwamnatin shi suka yi alkawarin yi ba shi aka yi ba. Wai ma abin takaicin shine ba a ma cewa kuma lokacin gwamnatocin baya za a yi ta magana, ana ta faɗa, kuma suna muna ganin ɗan kokarinsu. Amma a wannan shekara takwas ba a ma faɗe shi a rediyo. Daga gwamnonin da ake ta kisa a wurarensu suna nan suna yawonsu, har ma da gwamnati da president gaba ɗaya, sai a je a kashe mutane a ɗarurrukansu. Ba wanda zai ce komai rediyo ba za su ɗauka ba, ko hanawa ake kawai kowa ba ruwan shi. Balle a ce don kidnap mutane, amma mata fyaɗe a cikin maganan kidnap nan, a gaban iyalin mutum, a kashe mutum, a yanka cikin mata, duk ana ta yi a cikin shekara takwas nan. Maganan insecurity mun ga bala'i.
Gobe idan Allah ya nuna mana za a rantsar da sabuwar gwamnati, ba batun jam'iyya ake ba, eh, gwamnatin da za a rantsar gwamnati ce ta jam'iyyar APC, amma a matsayin sabuwar gwamnati menene kuke so ku gani wannan gwamnati ta yi domin inganta rayuwar mata da kuma ƙananan yara da kike ambato?
Wannan sabuwar gwamnati muna fatana da kuma dewa a Najeriya, fatan mu shine wahalar da aka sha a cikin shekaru takwas nan wannan gwamnati za ta gani ta canza ta. Maganan wahalan abinci, maganan a Najeriya hatta kuɗi ana saye ta ne a wani lokacin. Ka ga ban san ko kun gani bayan jarida, amma mun gan shi yanda mata har su tube kaya domin wahalar da suke ciki. To fatan mu da sabuwar gwamnatin nan, ko da yake shi ma damuwa ya fara kama mu. Domin wannan gwamnatin ya fara nuna kamar na tsofaffi ake tarawa. Already tun ba a mayan suwa ba wanda aka ce an zaɓa ɗin muka gan ya riga ya fara tafiyan asibiti. To ban gane me za a yi ba. Kamar yadda gwamnatin Buhari ma da ya ce mana za a nemo mata za su samu wurin shiga, su samu tofa bakinsu su ma a gwamnatin shi, har ya ce 30% za a sa mata. Ba mu gan matan ba, ba mu gan su ba. Yanzu kuma waɗanda mun ga ake ji da su ma waɗanda da ne suka tsufa, ko ta tsofaffi za a yi a Najeriya ba mu gane ba. Fatana shine matasan nan da suka fito har suka yi zaɓe wannan shekara, to a nema a sa su. Su ne suke da kwanya fito da abubuwa da duniya ke ciki, za su iya kawo abubuwa da zai taimake Najeriya ta tashi da kyau. Amma idan aka bi irin wanda gwamnati mai tafiya ta yi, to wannan gwamnati ba za ta yi nasara ba. Fatana kuma cewa gwamnatin yanzu za su yi aminci. Muna bukatan amintattun mutane ne da za su ba da kai su ji nauyin Najeriya, su ga Najeriya kasarsu ne, ba kawai sun zo su wala ba ne su yi suna su tafi. Muna neman kwararru kuma da suka san abin da suke yi, me ya kamata, menene za a ɗaga mu ma mu Najeriya ta tashi kamar sauran kasashe. Kana a cikin abubuwa da suka ce za su yi shi, to su ji tsoron Allah su ma su yi, ba wai kawai su zo su zauna a yi banza yanda aka saba ba. Idan sun yarda su yarda mata, su sa matan nan 30% da ya kamata, kana a ba matasa zarafi da aka ce za a ba su tunda. Idan wannan gwamnati na so ta ci gaba, to dole ne ta dan nemo mata, ta nemo matasa a haɗa, amma kuma waɗanda ma sun tsufa su ma su ba da hanya. Domin duniya ce, komai da lokacin shi. In an ci lokaci na ci lokacin shi ya wuce, sai ya ɗan ba da wuri domin waɗansu ma su yi a taka daban-daban.
Masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. da kuka ji a gabatarwa kallabin mu ta wannan makon ita ce fitacciyar mawaƙiyar nan bakar fata Tina Tuna wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba tana da shekaru 83 a duniya mawaƙiyar da ta samu lambobin yabo da dama ta dauki hankalin maza da mata musamman matasa a zamanin ta Binta Suleiman Yaro na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi matukar son salo da waƙoƙin Tina Tuna
babu shakka rasuwar Tina Tuna muna cikin waɗanda ya taba sosai saboda lokacin muna ɗan matan mu muna makaranta waƙoƙin Tina Tuna mun ji su kamar neman san su sai ka ce abun yanzu sai mu ce abun kunya ne ma kamar yadda muka san ido karatu na Qur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Tuna da Madonna da Michael Jackson waɗannan waƙoƙin su haba wato Tina Tuna sannan labarin ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarin ta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma Tina Tuna kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs muke ce mata saboda kafafun ta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata daman halitta na fuska ba ne kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafun ta nan ita suna nunawa
kin ce kun yi yayin irin suturar ta
wato haba fadin dai ba fadoyi wani abu da yanzu wani akwai wani dan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knockoff din nan a London you know da na Madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru da suka wuce da dama wannan skirt din mun sace shi mun sa you know in kika ga mu muna sa high heels din nan ina tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mun mun fito wato Tina Tuna kenan you know ai Tina Tuna ta yi suna ta shahara ta shahara
to wato waka take ta fufurge ki
waƙoƙin ta sun taba kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waka ta what's love got to do with it wato waka ce wadda wani ko sunan what's love got to do with it wato menene so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abinda ta wahala ne bata san soyayya ba Tina Tuna bata san soyayya ba bata samu soyayya wurin uwarta ba bata samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har ta zo Allah ya taimake ta lokacin da ta tana shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din nan wata ran ta je aiki din ya je yin waka ta je ta dauki mic ta yi ta fara waka daga nan inda suka haɗu kenan gani to ta zo ta zauna da shi nan ma bata ji dadin aure ba so bata san soyayya ba bata sani ba waƙoƙin ta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kufce ta gud daga aikai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya da ta girme shi sosai amma kowa ka tunga cewa ta aure yaro ta aure amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalin ta ya kwanta anan ne har ta ƙara sai da ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene so kin gani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it menene ne tambaya ce kai gani kai kai ce ne kana kan miji mun jira shi Tina Tuna duk da yake na daina jin waƙoƙi na tana ba ni jin waƙoƙi amma dai yau da sun tun da muka ji kan mun tuna jiya
You must feel the touch of your hand makes my soul react. That it's only the thrill of falling in girl, I possess the strength. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than
da jikan marigayya Tina Tuna abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon muna godiya ta musamman ga abokan aiki Hawwa Sharif da kuma Binta Suleiman Yaro a madadin su da kuma dukkan waɗanda suka ji muryoyin su da ma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke haku fata alheri